sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamtace kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya haka kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma suna wurin computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Litini 20 ga watan Agusta na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin mu ya kunsa ga kanin labarai.
Yau Litinin kusan musulmi miliyan 2 suka fara aikin hajjin bana. Ambaliyar ruwa ta kashe fiye da mutane 350 a kasar India. A can kasar Indonesia kuma an sake samun girgizar kasa a tsibirin Lombok na kasar kusan makonni biyu bayan aukuwar wata girgizar kasar.
To madalla kanun labaran kenan, kuma kamar da ku ji a cikin kanun labaran duniya a cikin shirin za ku cewa an tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a birnin Makka sai dai bai hana tsawon Arfad ba.
Iyon nan sansani na tsayon Alfat an fara kai mutane tun misalin karfe 12 a kudin kudiya kenan.
Idan muka dawo Najeriya ko shugaban sojojin saman Najeriya ne ya yi kira ga 'yan ta'addan jihar Zamfara da su miƙa kai domin samun sauki.
Su daina wannan al'amari, su ba da bindigoginsu, su yi saranda, su in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau.
A can jihar Borno ko gwamnatin jihar ta ce za ta ɗauki ɗawainiyar gyaran hanyar Gambarungala zuwa Kala Balge da kamfanin ƙasar China ta yi watsi da shi saboda harkokin tsaro. Kana Sarfi Lashin Gumel zai shigo da shirin Cike da Gaskiya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kusan musulmi miliyan 2 daga sassa daban-daban na duniya a yau Litinin suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. Jiya Lahadi suka kewaye Ka'aba. A lokacin aikin hajjin bana, baya ga kewaye Ka'aba da maniyyata aikin hajjin ke yi, haka kuma ana yin safa da Marwa da shan ruwa daga rijiyar Zamzam, sannan kuma a jifan Shaidan. Aikin hajjin na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ya wajaba akan kowane musulmi da yake da dama da ƙoshin lafiya da ya aƙalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa. Ma'aikatar aikin haji da umra ta Saudi Arabia ta yi kira ga mahajjata da su kula da tsaron lafiyarsu tare da fatar za a kauce mawa ko kuma rigakafin aukuwar turereniyan shekarun baya da suka zama sanadin mutuwar alhazai da dama. Kamfanin dillancin labarin Associated Press ya ba da labarin cewa a lokacin aikin hajjin shekara ta 2015 aƙalla alhazai 2,426 ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi Amina, inda turereniyar ta fi muni. Yawan mutanen da suka mutu a jihar Kerala a kudancin ƙasar India ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankuna da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jiya Lahadi. Al'amarin da ya ba kyau a jihar da ke gabar teku, sananniyar wajen yawon bude ido, inda kuma koguna da madatsun ruwa suka batse a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ruwan ya yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje. Fiye da mutane 800 sun yi hasarar matsugunansu, yanzu haka suna zaune a sansanonin da aka kakkafa a jihar. Al'amarin kuma da ke tada tsoron bullar annobar cututtukan da ake ɗauka ta ruwa mara kyau kamar kwalera da gudawa. An ƙara ƙaimin aikin ceto da taimakawa a yayin da bala'in ya bazu, kuma ana ci gaba da samun kiraye-kirayen neman taimako daga mutanen da suka makale a kan rufin gidajensu a ƙauyukan da suke cikin lungu. A wasu ƙauyukan ma ambaliyar ruwan ta kai tsawon mita 3 har ma ta shiga cikin wasu gidajen. Hukumar lura da yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasa mai karfin maki 6.9 ta auku a tsibirin Lombok na kasar Indonesia jiya Lahadi. Sa'o'i bayan aukuwar girgizar kasa mai karfin maki 6.3 a tsibirin. Haka kuma an ba da rahoton hucin girgizar har sau biyu a lokacin da girgizar ta auku. Nan da nan ba a samu rahoton ko wasu sun jikkata ba. To amma hukumar lura da bala'i ta kasar ta ce girgizar ta katse wutar lantarki a ilahirin tsibirin. Ta ce gidaje da dama sun rushe a gundumar Sambulan a arewa maso gabashin tsibirin na Lombok. Haka kuma an ji duriyar girgizar kasar a tsibirin Bali da Sumbawa da suke makwabtaka da tsibirin na Lombok da kuma tsibirin Yaba da Makasar a Sulawesi. Girgizar kasar ta jiya Lahadi ta faru ne makonni biyu bayan aukuwar wata girgizar kasa a tsibirin har ma ta kashe fiye da mutane 400. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce a shirye take ta ba da goyon baya kuma kai tsaye ta shiga cikin shawarwari tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wannan furucin ranar da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ba da sanarwar dalla-dallan shiri ko kuma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Tun da farko a jiya Lahadi, shugaba Ghani ya ba da sanarwar tsagaita buɗe wuta na watanni uku da kungiyar Taliban. Sau'i bayan hukumomi sun tabbatar kungiyar ta 'yan tawayen ta kai su mami wata gunduma da ke arewacin kasar har ma ta kama sojojin gwamnati da dama. Shugaban ya ce yau Litinin idan Allah ya yarda sojoji za su daina fafatawa. Matsawar su ma 'yan tawaye sun mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. Tsagaita buɗe wutar dai ta zo ne lokaci ɗaya da bikin babbar sallah. Nan da nan ba a ji martanin kungiyar Taliban akan wannan sanarwar da gwamnati ta bayar ba. Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ce bullar annobar Ebola a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata, kuma kungiyar lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar. Karuwar yawan waɗanda cutar ta kashe sannan kan hankali da kuma tsoron da ake ji cewa kimanin mutane 2000 sun kusanci waɗanda suka kamu da cutar ya daɗa cakuɗa al'amura a ƙasar, wadda tuni take fama da tarzoma da kuma rashin sanin tabbas akan makomar harkokin siyasa a ƙasar. A ranar 1 ga wannan wata na Agusta aka ba da sanarwar bullar annobar a lardin Kivu.
Jumai alike na aka saurara da cikakkun labaran duniya. To bari mu faro daga kasar Makka, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke cikin miliyoyin alhazan da ke gudanar da aikin haji na bana, kuma mun tattauna da shi inda na fara tambayansa ko mutane nawa ne wannan shekaran za su gudanar da wannan aikin.
Ana sa ran mutane wajen miliyan 1.5 zuwa wajen miliyan 2 wanda yake za su gudanar da aikin hajji a wannan shekara. To kuma dai yadda kuma cikin halin yanzu, wani abun mamaki da ya faru kasar Saudiya ba kasafai ake samun ruwa ba, amma
an yi ruwa ne
a masallacin Makka inda ake gudanar da dawasi. Wato sai da aka tsaye da komai ma don saboda ruwa da iska. A halin da ake a nan muna ƙarfi ba, amma nan Makka ruwan ne ya fi ƙarfi da iska, wanda yake ana tsammanin ya kawo farnan wasu gidaje da dai jijiyoyi haka, musamman ma ɗan harkar saye da sayarwa na kasuwanci haka, inda yake iskan nan sai tafali da yawancin kayayyakin da yake aka kasa domin sayarwa.
To an gudanar da tsayo Arfa kenan ko kuma za a gudanar da shi ba da matsala ba? Ruwan bai kai can ko kuma bai tsanani kamar yadda ya a cikin garin Makka ba?
Eh, to kuma yanda yake ka sani yiwon nan sansani na tsayon alfat an fara kai mutane tun misalin karfe 12 a kudin kudiya kenan wanda yake don muka duba a Najeriya wajen misalin karfe 10 kenan na dare wanda aka soma tafiya da fitin nan mata ne da kuma mutane masu ramuka domin saboda yanzu an yi kusan yin sallan asuba a nan wato ƙasar Saudiya.
Ya matakan tsaro?
Matakan tsaro kan ai ta sanya ƙasar Saudiya a kowane lokaci suna ci gaba da tabbatar da kyakkyawan tsaro a masallatai ne a kan hanya ne duk inda yake za su tabbatar da za a samu wani matsala za a ga jami'an tsaro a motoci ga su nan da jet suna kai komo don tabbatar da cewa komi yana tafiya ba tare da an samu cikakken harkan rayuka da kuma lafiyar mata.
Tafi daidai annabin rama na baika Muhammad Zulkadari kowa ya
to a gaida Abdulwahab daga Makka sai Najeriya inda shugaban sojojin sama na Najeriya ya buƙaci 'yan ta'addan jihar Zamfara da su miƙa wuya idan ba haka ba ko abin da zai biyo baya ba zai musu daɗi ba. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Su zo su ba da kansu su ajiye bindigoginsu su bar wannan ta'addanci na kashe mutane haka siddan duk da yake motocin suna da wahala su shiga waɗannan dajuka da ake kira kamar Sabugu ko Rugu Forest da sauransu mu a sama ba mu da wannan shawagin saboda haka su daina wannan al'amari su ba da bindigoginsu su yi saranda su in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Eya Masha Allah Sadiq Abubakar ke ba da gargaɗin karshe ga 'yan bindigar jihar Zamfara. Aika aikar 'yan bindigar dai a jihohin Kaduna, Katsina da Zamfara na ɗaukar salo iri daban-daban a kusan kowane lokaci. Ibrahim Janyau, shugaban wata ƙungiyar samar da zaman lafiya ne a Zamfara.
Al'amarin jihar Zamfara ya kai laholola kota illa billahi. Kisan da ake yi a jihar Zamfara ba a yin shi a Borno ba a yin shi a Yobe. Tunda a rana ɗaya an waye gari an kashe mutum 200 a 'yar Galadima. Gwamna ya je wajen ya gani shi da kanshi ha hawaye ga waɗannan bandits din da ke damun maganar gaskiya airport ne ke iya maganin su saboda muna da daji wanda zamu iya cewa hayyan kankatako ake yi sun kukun daji ne yanzu waɗannan operation dramikiyan da aka yi gurgudu sun kawo muna ci gaba gurgudu saboda barayin nan sun tafi yankin Zamfara ta arewa Zurmi birnin Magaji Shinkafi da kauran Namuda can suka koma kuma gurgudu yanzu ana samun nasarori na kashe su ko yanzu shine muke kiran gwamnati ta karo sojin nan Air Force.
Masana tsaro na ganin irin barin wuta da jiragen yakin sojin saman Najeriya ke yi a dazukan jihar Zamfara ka iya sa 'yan bindigar su sulale zuwa jihohi makwabta abinda ka iya jaza wata sabuwar matsala ta daban. Amma babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya Eya Masha Allah Sadiq Abubakar ya shaida min cewar farmakin operation drone mikiya da suke yi a halin yanzu da jiragen yaki ba ta kai ta kadai bane ga yankin Zamfaran.
Wannan operation da muke yi wanda muke kira drone mikiya ba wai muna yi Zamfara da Katsina kai bane. Jiragen da kake gani a gun suna zuwa birnin Gwari suna zuwa har dajin nan dake kasan Niger State suna extending wurare daban-daban. Shi sa muna da wide coverage din da zamu tabbatar da cewa duk abin da ke gudana a ƙasa muna gani kuma zamu dauki duk mataki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To za mu rufe taskan rahotannin namu ne da rahoton yunkurin samar da hanyar da gwamnatin jihar Borno ce za ta yi a Gambarun Gala zuwa Kala Balge sakamakon ajiye aikin da wata kamfanin Chinese ta yi domin matsalar matakan tsaro. Ga Haruna Daura Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta soma aikin shimfiɗa hanyar da tashi daga garin Gambarun Gala zuwa ƙaramar hukumar Kala Balge da ke Borno ta tsakiya don bai wa al'ummar wannan yanki da ke fama da matsalar rashin hanya damar gudanar da harkokinsu cikin sauƙi. Gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Timari dai bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da wasu manyan taraktoci da aka siyo a kan kuɗi fiye da naira miliyan 550 don soma aikin shimfiɗa wannan hanyar. da kuma suka yi ta fama da matsalar hare-hare a yan kungiyar Boko Haram a baya. Hanyar Kalabalge Dena ta zaran kilomita 35 ne daga garin Gamborun, wanda kuma tun kafa wannan karamar hukuma fiye da shekaru 30 ba taɓa shimfiɗa titi ko so guda ba, wanda kasari ma da zaran an ce an samu ruwan sama. Mutanen da ke karamar hukumar Rang, wato a Kalabalgen, kan tattara yanasu ne su dawo makwabtan ƙananan hukumomi da gudanar da ayyukansu saboda rashin kyawun hanyar da ma babu motar za ta iya shiga waɗannan wurare a lokacin damuna. Gwamnatin ta ce kuma za ta ba aikin hanyar da ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Gamborun da hanyar zakan fada cikin mummunan yanayi, musamman na ganin cewa ita ce hanyar da tashi daga garin Maiduguri har ma izuwa wasu ƙasashen Afirka, da mafi yawan 'yan kasuwa ke binta wajen fitar da kayayyaki ko kuma shigo da wasu kayayyakin. Alhaji Adamu Lawan da shi ne kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno, wanda kuma yaban ƙarin haske game da wannan aikin nasu kamar haka.
To alhamdulillah, wannan hanyar da aka sani da abin da ya tashi daga Maiduguri zuwa Gamborun ala hanya ce ta gwamnatin tarayya, an ba wa kamfanin nan na Chinese CGC su gyara hanyar, but abin da ya faru saboda wannan matsalolin wannan abin na Boko Haram shi yasa wayannan mutane suka bar wajen, an kashe musu jama'a ma'aikatan su. To mu sai yanzu muka je His Excellency mai girma gwamna ya sa muka je Federal Minister of Works, muka je muka ga cewa mu za mu yi wannan aikin a wannan ma'aikatar mu ta Boma. Abin da yasa suka ce to sai suka kira wannan turawan, muka zanna muka yi meeting da su, sun yarda za su ba mana wannan aikin mu mu yi ta, saboda mu ba mu ba lokaci, ba mu san lokacin da wannan abin zai kare mu zo mu yi wannan aiki, zo su yi wannan aikin ba. Dalilin da yasa kenan muka ce za mu fara wannan aiki.
Kada ka mun zai dauke ku kamar tsawon wata ne ko kuma shekara nawa kammala wannan ayyuka?
Wallahi Allah da a yadda muka yi niyya mu yi wannan aikin, insha Allah ba zai dauke mu zuwa watanni 5 zuwa 6 ba, saboda hanya ne wanda ba a taba shimfiɗa a wannan hanyar a wurin ba, kuma akwai gada wanda ta riga ta ɓaci, dole za mu gyara.
Za a ba mutanen wannan yanki alƙawari kenan cewa cikin wannan ƙanƙanin lokacin Allah da za su samu hanya.
Insha Allah wannan Allah da za su samu wannan hanya.
Alhaji Adamu Lawan kenan kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno ke bayani game da hanyar gwamnatin jihar na ƙoƙarin shimfiɗa wannan sabuwar hanya da ya tashi daga garin Gamboru zuwa ƙaramar hukumar Kalabalge. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Kambatin takaddamar fili da ake mallakar Alhaji Adamu Muhammad, wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa dake unguwar Bahar Quarters dake Gombe, wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo, cewa shi ne ya karbi filin daga hannun shi Alhaji Adamu, ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar, inda shi kuma Haruna Umar din ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Dare da ke zama majida don Waja. Batun da ya kai ga wata kotu, har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai. Shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musanta magana cewa gwamnan jihar Gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa, ya kuma bayar da shi. Har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taba zama da gwamna yayi wata magana akan fili ba. Bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan Alhaji Adamu Muhammad, da yace akan turo lauyoyi daga ofishin Chief Jojin jihar Gombe a madadin gwamna Ibrahim Dan Kwambo don kare gwamnati akan shari'ar filinsa da ake. Majiya mai tushe daga ofishin Chief Jojin Hakila Y. Heman ta ce babban alkalin ya ce yana ganin Alhaji Adamu ya yi tuntuɓan harshe ne, don ba mamaki ofishin Anthony Jarar na jiha ne, wato ofishin kwamishinan shari'a, kan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura, ba babban alƙali ba. Za mu ci gaba da bin wannan lamari don gano haƙiƙanin abin da ya faru, amma yanzu ga ci gaban ƙorafin Alhaji Adamu Muhammad.
kuma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka kotu
yanzu a matsayin kotu ina ina ci gaba ko na tardar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da dawon da karatun lawyer yake yanzu a di kusan dalilin irin wannan matsala
shi yasa ka tura shi lawyer
da gaske ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a yaje ya gama wanda ko ba ma bana gumbuwan yaran zai ci gaba da shari'a ko na tardar ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina ya shiga kwanta shari'a ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a
yawa to wai shari'a nake so na ji ya kuka kare daga nan kotu a Gombe
mun kare daga alƙalin da muke shari'a gaban sa Suleiman ya Abubakar mu ya kore shari'a daga gaban sa shine yanzu nake kan appeal na yankin sunan appeal na tura ana nan ana buga record za mu tura kuma musamman ma
ta gano cewa
musamman ma rijistar din kotun
eh ma wato kotu ta gano cewa kai ne baka gamsar da ita wace sa ta kore shari'a ko me ka fahimta
wato abin da kotu ta fahimta wani ne can ya kama kafar kotun ta ƙasa yake so a danne ni wanda wasu ne daga cikin tushen shari'a na jihar Gombe na samu labarin wannan shi kuma alkali Allah ya sa mai imani ne yace to in yayin haka in yaje gaban Allah ya ce me saboda haka yace abin da bi masa kawai ya kore shari'a muka je karanta fannin shari'a yace to shari'a shi ya kore ya dismiss din ta ma daga gabansa gaba daya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ne
wato ma'ana eh kafin mu ji ma ga magana hawan jini ya nuna ya kore shari'a bi ce ya mallaka wa
wadannan bi mallaka ko ya mallaka wani filin nan yaje gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallaka ko kuma wallahi wannan alkali in ga alkali mai imani ne dai ban taba gaban irinsa ba mun yi shekara uku muna shari'a a gaban sa ban taba taka kafata kai in ga wani mahi ga can ba sa ban taba gani ba Allah saka masa da alheri
sunan wata yar
wasu inda ba ko wata cewa cewa ban taba ganin wani ko can ba kai ban taba hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a dafannin wannan yara ba wanda naga ya taba hannu da shi in yazo zai bude kofar din sai shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za a ciwa ciwa wanda muke hira da shi dinna ko wata daya sai din hira da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya akai saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roke shi akan ya murda ya baiwa wani amma yace a shi kawai zai kore a daga gaban sa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a
shikenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta rashin lafiya
wannan jini ne doke ne na jin a takaice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah da ikonsa har gona nake zuwa a jihar Bauchi
ka bar Gombe gaba ɗaya saboda kada kwaci ma gonar ita ma
kai yawa kai ka fahimta saboda ba zan iya bude gona a Gombe a samu wasu mucuta irinsu a ce ai gwamna ya karbe wanda ba halin gwamna kenan ba wanda na san wannan ba halinsa bane sai na dauke gaba ɗaya yanzu haka a jihar Bauchi nake mashin ma naira 800 nake hawa kafin jigarin da nake aiki daga bakin dinduma
oh dinduma nan kan gada din
kuma kan gada daga nan nake hawa mahin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiransa gengen to a gengen nake noma
ta wajen bangaren Yankari ne ko
yawa yana yamma da Yankari iya kudu da Bauchi a nan nake noma shinkafa ma na ji na zuwa ya kai buhu uku
to ai ka alaja da mun kan murmure ina jin zaka manta maganar filin nan
maganar mana fili fa na kusan barin ta gado tunda na faɗa maka fa na tabbatar da lauya yanzu ɗana ne yake karatun lauya saboda irin wannan matsala in ma da ta dare na ganzin gidan gurin ne ya shiga to wata ran za ta yi ce je kotu ku ya gina a shiga
yanzu Alhaji Adamu a takeice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci
abin da nake so na ga in yi ni a tabbatar min da filina inda mai son sa ko a ina ne a matsayin nawa ne ya zo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida Gombe a matsayin kadara na sai hidama na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da fadi aka bin kai aka min dodoro da gwamna wanda ba hadin gwamna kenan ba
wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jari ita ce anguwa kusan zan ce a dade mafi tsada
kwarai da gaske
a garin Gombe
kwarai da gaske
to shin wannan filin a ganin ka ko kuma watakila inda za ka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa
a yanzu a takaice a gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai na 15 guda daya wanda irin nawan ne amma bambancin sa da na koye da wanda ya dan fi fuska amma miliyan 20 miliyan 15 za ka hakiki sai da filiya amma waɗannan mucuta suka zo suka tankwasa shi suka ce wa an sai da 1800 wanda aka sayar wa haka aka sayar masa to ni yanzu a hira ana kashi saboda miliyan 3 kuma ina nan na ci gaba
ba gudu ba
jarida a ina ja kafa rundona na ja kafa rundona in bai gudu ba ni ba zan gudu ba gwamna in gwamna in kotu tace ta karbi filin to ita ma kotu ai kai dama wanda zan bi diddigi in ga me dalilin karbi filin in tana ta gaba da ita yau in kuma mutum in kuma duk abin ya kifa akwai inda zamu jiwa mu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne ba bangaren kotu muke bi yawa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shike ba mu ikon yin komai yawa to amma za mu fita diplomasiya yanzu muke bi fannin shari'a tunda fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi
kin alaja da mu zanci yanzu ta kila zaki iya gamuwa ma da shi gwamna da kace an yi amfani da sunan sa
bare daga gani na sani amma yi bai sani ba
me zaka fada masa
gwamna ne a yanzu ina game da gwamna gisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ne cika gwamna ina dauke damuwa ya kara da hikuru ane mun dodo da kai akan kakar wani fili rani ko ka zaka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna yace a kai ba a taɓa wannan ranan ba ce to ai kare da kai an ce kai ne kakka kira ni muka zauna ka karbi fili a hannuna ka bayo wani Haruna Umar kuma ya je sayarwa wani ana ce masa na tardari maji dadin waja a matsayin sa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garari ya bar Adamu a cikin talaka ƴan uwansa kuma alhamdulillah wannan zama da nake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mai mana Allah sai zama mai mana alkhairi
Alhaji Adamu mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da.
Na'am, madalla Allah nuna ma.
To masu raro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filin su da yace an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuba bangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa bangaren. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya. Mr. Fil Hashin Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake ka muku wani sabon shirin mu kasance lafiya.
To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma in Allah ya kai mu sati mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin inda aka kwana tare da Sir Phil Hashin Gumel da kuma Nasiru Adamu El Hikaya da ke kawo mashi da ke bin diddigin wannan labarin to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice Amurka ta ce a shirye take ta bada goyon baya kuma kai tsaye ta shiga cikin shawarwari tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine wannan furucin ranar da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya bada sanarwar dala wato dala shirin na kuma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tane da suka mutu a jihar Kerala a kudancin kasar India ya zace 350 a yanda dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa yayi barna jiya Lahadi alamarin dai ba kyau a jihar da ke gabatar gabar teku sananniyar wajen yawan bude ido inda kuma koguna da madatsun ruwa suka batse sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma awan gaba da hanyoyi da kuma gidaje fiye da mutane 800 sun yi hasarar matsugunnin su yanzu suna zaune a sansanin da aka kakkafa a jihar gwamnatin jamhuriyar Congo ta ce bullar annoba a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata kuma kungiyar ta lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwar wadannan wato da cutar to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin wanda Hajji Adamu ya kamata samu bar samu daman shigowa dawowa ta kawo muku ba. Yanzu amadan ita Jummai din da ta taimaka min mu gabatar da shirin sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.